Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 12 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis da shiga kungiyar tsaro ta NATO, matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Sannan alƙalan kotun kolin Amurka su tara za su kebe cikin sirri a yau Alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasikan jin ra'ayi da zai yi fatali da Roe v. Wade da kuma tauye haƙƙin zubar da ciki a kusan rabin jihohin kasar. Koriya ta Arewa wacce ta rufe iyakokinta da yawa saboda barkewar annoba, yau Alhamis ta tabbatar da gano farkon kwayar cutar COVID-19 a cikin kasar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan kisan wasu sojoji shida da bacewar wani komanda a jihar Taraba sakamakon wani harin 'yan bindiga, shalkutar sojin Najeriya ta ce ta kaddamar da aikin ceto komandan nata. To ko mai masana harkokin tsaro ke cewa game da irin harin da ake kaiwa jami'an tsaro a yakin da suke yi da 'yan ta'adda?
Duk wa'annan ambushe in ka lura duk mutanen da aka yi a kansu za ga jarumai ne a wurin wannan fada da ake yi da ta'addanci, saboda haka nan ba za mu ji mamaki ba idan ana bibiyan movement din su, idan ba a maida hankali ba a maida shi a asibice ne za ga an ci gaba da samun irin wa'annan abubuwa.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanya dokar hana fita sakamakon wani farmaki da mahara suka kai a yankin Boko dake jihar Arewa maso gabashin kasar a kwanan nan, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane hudu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis na shiga kungiyar tsaro ta NATO, matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Shugabannin sun ce sun cimma matsaya ne bayan da suka ba wa majalisar dokokin kasar ta Finland da sauran al'umma damar yin nazari kan lamarin da kuma tuntubar kungiyar tsaro ta NATO da makwabciyar ta Sweden. Ana sa ran jami'ai a Sweden za su yi la'akari da yiwuwar shiga NATO a cikin kwanaki masu zuwa. Sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ƙarshen watan Afrilu cewa idan Finland da Sweden za su nemi izinin shiga NATO za a yi maraba da su. Ina kuma sa ran za a yi hakan ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar Sakatare janar Stoltenberg. Alƙalan kotun kolin Amurka su tara za su kebe cikin sirri a yau Alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasikan jin ra'ayi da zai yi fatali da Roe v. Wade da kuma tauye haƙƙin zubar da ciki a kusan rabin jihohin. Zama alƙalan na yau zai iya zama al'amari mai cike da yanayi na ɗarɗar a kotun, wacce aka santa da yin abu cikin tsari. Babu wani baya ga alƙalan da za su halarta, kuma mafi ƙarami a cikin su mai shari'a Amy Coney Barrett, wacce za a ɗora wa alhakin ɗaukar bayanai. Taron ya zo ne a wani lokaci mai cike da ruɗani, inda ake fuskantar makoman 'yancin zubar da ciki da kuma gudanar da bincike don ƙoƙarin gano yadda aka kwarmata batun a bainar jama'a. Babban mai shari'a John Roberts a makon da ya gabata ya tabbatar da sahihancin ƙudurin, wanda jaridar Politico ta fitar yayin da aka umarci shugaban kotun da ya gudanar da bincike.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shakwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kaddamar da wani gagarumin aikin ceto wani kwamandanta da ya bace bayan wani hari da ƴan bandaga suka kaiwa wani ayarin sojojin kasar a yankin jihar Taraba. Musayar wutar da ta auku tsakanin sojojin da ƴan bandaga ta yi sanadiyar kisan ƴan bandaga hudu da sojoji shida. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A dai ranar Talatan da ta gabata ne wasu ƴan bindiga dadi suka yi wa wasu sojojin Najeriya kwantan bauna a ƙauyen Tati dake karamar kumar Takum a jihar Taraba. ƴan bindigar sun halaka sojoji shida yayin kuma da wani komandan battalia ya yi batan dabo. Amma cikin sakon da hedkwatar sojojin Najeriya ta aika mana ta ce dakarun battalia ta 93 tuni sun kaddamar da farautar ceto wannan Hafsa da ya bace. Mai magana da yawun sojojin Najeriya, General Clement Nwachukwu, ya ce dakarun sun samu kiran kai daukin gaugawa ne a ƙauyen Tati, inda ƴan bindiga suka kai farmaki, inda aka yi musayar wuta tsakanin bangarorin biyu. ƴan bindigar sun kashe sojoji shida, sojojin kuma sun kashe ƴan bindiga guda hudu. Ko da yake daga bisani, General Nwachukwu ya ce an tura ƙarin dauki na wasu sojojin daga brigade na shida, inda su kuma suka halaka ƴan bindiga biyu. Tare da kwato bindigogi da harsasai. Sojoji da hafsoshi dai na yawan rasa rayuwarsu ne, galibi sakamakon harin kwantan bauna da ƴan ta'adda ko ƴan bindiga da dake masu a sassa daban-daban na Najeriya. Kama daga Kanar Abu Ali, Kanar DC Bako, General Zarma Zurkushu da ma ƙarin wasu komandojin duk ta irin wannan hanya suka rasu. Dada su ma sojojin battalia ta 102 dake tsaron fadar shugaban kasa. Wasu ƴan bindiga zaɗi sun halaka su sakamakon harin kwantan bauna a kaimar kumar Tafa dake jihar Niger da kuma wanda aka yi a wannan mako a Takum dake jihar Taraba. To shin menene rundunar sojan Najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba? Da ta kasa ɗaukar darasi alhali tana rasa rayukan jami'anta akai-akai. Tambayar kenan da nayi wa mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu.
Cikin dabaru na yaki akwai ababe da ke da muhimmanci wanda rundunar da za ta yi nasara to sai ta hada da su. Na farko shine tattara bayanai da tantance bayanai da kuma sarrafa shi. Wannan yana ba ma runduna dama na ta san inda abokin gabanta yake, ma'ana ta san ko yaya ko ina yake a wani lokaci kuma zai iya kawo mata hari.
Domin kuma a magance wannan matsala, a cewar wani tsohon Hafsa a rundunar sojin kasar, Manjo Bashir Galma mai ritaya, ya ce akwai matakai da ya kamata a dauka.
Duk waɗannan ambush ɗin kalura duk mutanen da aka yi a kansu za a ga jarumai ne a wurin wannan fada da ake yi da ta'addanci. Saboda haka nan ba za mu ji mamaki ba idan ana bibiyan movement ɗin, idan ba a mai da hankali ba a mai da shi a asirce ne za a ga an ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa. Akwai wurare da ake kira likely ambush areas, ko wuri ne kan kwana, ko wuri ne tsakanin tsaunuka, ko wani wuri ne wanda yake akwai hawa, ko wani wuri ne wanda hanya ba ta da kyau. In sun zo dole ya mato ta rage, to idan ku za irin wayin tafiya kuma akwai irin wayin na mutane a ciki su ma kansu sojojin wanda suke rakiya tunda ake yake dama ana neman su. Ya kamata wannan tafiya ya zama tactical. Akwai wuraren da yake in an zo za a tsaya ma dan duba a yin nan a yi can a yi nan a yi prodding, abinda ake kira prodding, a yi proving fire ko wani abu haka nan sannan a zo a wuce.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden ya taya Ferdinand Marcos Jr. murnar lashe zaben shugaban kasa a Philippines. Fadar White House ta faɗa a ranar Laraba cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kira Ferdinand Marcos Jr. don taya shi murnar lashe zaben shugaban kasa. Marcos, wanda aka fi sani da Bongbong, ya yi ikirarin samun nasara a ranar Laraba gabanin kammala kidayen ƙuri'un da aka kada, wanda hakan ya sanya ya sha gaban abokin hamayarsa na kusa. Mahaifin Marcos, Ferdinand, ya mulki ƙasar daga shekarar 1965 zuwa 1986, kuma ya yi mulki ta hanyar amfani da dokar mulkin soja na kusan shekaru 10. An tilasta wa dattijo Marcos gudun hijira a ƙarshen mulkinsa yayin wani juyin juya hali da aka yi a ƙasar, wanda aka yi wa lakabi da People Power Revolution. Wani alƙalin ƙasar Guatemala wanda a makon da ya gabata ya umarci tsaffin jami'an 'yan sanda da sojoji tara da su gurfana gaban kuliya bisa zargin aikata laifuka a yakin basasar ƙasar. Ya ce barazanar kisa da aka yi masa ta ƙaru tun bayan da ya bayyana wannan mataki nasa. Mutanen da ake shari'ar manyan jami'an soji ne da ƴan sanda da aka kama a shekarar da ta gabata kuma suna da hannu a cikin shari'o'in da aka bayyana a cikin takardar bisa la'akari da matsayin komandan da suka yi a lokacin da laifukan suka faru tsakanin 1983 zuwa 1986.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kasar Ghana ana ci gaba da samun rikicin kabilancin a yankin Boko dake jihar Arewa maso gabashin kasar. A baya-bayan nan wasu mahara dauke da bindigogi sun kai hare-hare a garin abinda yayi sanadiyar mutuwar mutane hudu tare da jakkata wasu. Gwamnatin Ghana ta sanar da sanya dokar hana fita amma wasu masharhanta na ganin kamata yayi a sauya salon tankarar rikicin garin Boko. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutum hudu ne suka rasa rayukansu kazalika wasu suka jikkata sakamakon hare-haren da wasu ƴan bindiga suka kai musu a yankin Boko dake jihar Arewa maso gabashin kasar Ghana. Hare-haren mai alaka da rikicin kabilanci ya biyo bayan an ji karar bindigogi ne a wasu unguwanni da suka hada da Sabon Gari da Sabon Zango da dai sauransu a gundumar. Malam Muniru da ya zanta da muryar Amurka ya ce maharan sanye da tufafin soja sun harbe dan uwansa ne har ya mutu har lahira.
Ana buga bindiga cikin town na da direwo da diren saka sai brother nan na shi ya fita waje ya ga wani ya sa uniform din sojojin nan da yake sai yana magana da shi wurin shi ya san kaman mai ne soja kenan da suke fira sai mutane biyu su ba su cikin town kai da yana zai gane ba soja nan ba sai mutane uku nan an dai fayan shi kafafuwan shi sai shi yana so ya malama sai samu ya shiga cikin gidan nan sai an dai fayan shi an shi shooting shi ba da bullet aka yi shoot ya yana nan ya ce 40 bullet kam da muka zo mu doki gawan nan mutane nan
komandan dakarun ɗan sandan gundumar Boko Simon Peter Kabaci ya faɗa wa manema labaru cewa suna tsare da mutum biyar bisa zargin su da aikata wannan kazamin aiki. Tuna dai ministan cikin gida Ambrose Dare ya sanar da dokar hana fita daga karfe 8 na dare zuwa karfe 5 bayan ketowar alfijiri. Matakin da masharanta ke ganin mataki ne na ɗan lokaci amma mafi a'ala shine Ghana ta yi kokarin yin koyi da matakin da arewacin Ireland ta dauka a lokacin da ta tsunduma cikin halin tabarbarewar tsaro.
Just like it happened in Northern Ireland.
Arewacin Ireland ta horar da al'umman yankin domin su ringa baiwa gwamnati bayanan sirri, in ji Malam Adam Bona. Hakan dai ko yayi kyau sosai amma ba za ka damu hura ba tare da ka dan lasa hannunka ba. Kamata yayi da gwamnati ya zuba kuɗi domin karawa masu bada bayanin kwazo, in ji tsohon jami'in diplomasiya kana tsohon shugaban dakarun soja da suka kasance musulmi a kasar Ghana Umar Sanda Amadu mai retire.
Kamin ayi intelligence sharing sai ayi intelligence gathering in ba tattara ba rabawa an yi haka cikin tarihin neman zaman lafiya Northern Arewa amma in ka komo cikin namu abinda muke fuskanta yanzu daga Boko intelligence gathering yanzu za ka tara ana samun labari cikakken abinda yake tafiya ya kamata a shiga wani sabon salo a yi a samu wannan intelligence a sa arziki cikin neman halin wannan mushkila domin in ba ka sai intelligence ba wani lokaci a ce mutane sun fito sun ba ka shi akan banza ina kan wuya
sai dai ko yunkurin tattaunawa da shugaban majalisar tsaron gundumar Honorable Hamza Amadu ya ci tura rikicin kabilanci na yankin Boko a arewa maso gabashin kasar Ghana na ci gaba da tilasa ɗaruruwan al'umma ficewa masu gunin jama'a da dama kuma suka rasa rayukansu kazalika wasu suka jikkata. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan shirin da Najeriya ke yi na karbar rigakafin zazzabin cizon sauro.
Ba mu ai roje da ke ni ba.
Zazzabin cizon sauro cuta ce da ta dade tana addabar kasashen Afrika ciki kuma har da Najeriya. Kuma cuta ce da ke yi wa rayuwar yara ƴan ƙasa da shekara 5 da mata masu juna biyu barazana. Hukumar Lafiya ta Duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun samar da rigakafin wannan cuta da wani nau'i na macen sauro da ake kira Anopheles ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na Hukumar Lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba. Mun ji wani labari cewa za a shigo da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro. Shin yaushe Najeriya za ta karɓi wannan allurar?
Kace an ji labari mai dadi. Saboda mu tun da aka kama wannan hukuma a shekara ta 1992, ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi shine wato abubuwan da yake ya shafi jama'a. Shi ne babban aikin mu, kuma ba ma Najeriya kaɗai ba, Afirka da kuma duk wasu kasashe wanda suke da yanayi irin Afirka, kasashe ne wanda suke fama da zazzabi wanda yake sauro ne yake yada shi. Wannan ya zama mana a matsala, yana hana yara zuwa makaranta, yana hana ya mutane zuwa wajen aiki da zuwa gona da zuwa kasuwa. So ba ya shafi kawai lafiya kadai ba, har da bangaren tattalin arziki. Kuma shine sau da yawa za ga koda mun zo an ce ga magani na wasu bangare ga mutane sun ce a me yasa ga malaria ne yake damun mutane, a misa za mu zo maganan polio ko za mu zo maganan kyanda ko za mu zo maganan wani abu bayan ga malaria ta damun mutane. Ko da muna faɗa mutane cewa muna aiki da ilimi ne, abin da kake da shi shi zaka iya yi. Duk mun san da cewa akwai malaria, akwai kyanda, akwai sarki haƙora da wani waye, to amma mukan yi aiki da abin da muka samu. Wannan shine yasa Hukumar Lafiya ta Duniya wanda ake sada WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria. Kuma an shayin a yunkurin cewa a samu din, to amma saboda yanayi ta kwayar cutar kala-kala ce, sannan kuma takan canja yanayi, shine ya dauki tsawon lokaci. To amma alhamdulillah yanzu magana da muke da duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria. To yanzu abin da ake ciki har yanzu dai ana kamar da aka yi na COVID-19 ne, duk abin da aka ce sabo ne, kin ga akwai rububi a kansa. Kuma har yanzu ba a yi da yawa yadda zai isa da duniya gaba ɗaya ba, saboda haka yanzu ita Hukumar Lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization, wato ainihin a gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yawan mutane a basu muhimmanci. To Najeriya tana daga cikin kasashen da za a fara bawa wannan maganin allurar rigakafi. Kuma magana da yake muke yanzu na fito daga meeting da muke da shugabannin wannan Hukumar Lafiya wato ta duniya WHO da kuma ainihin wato shugaban kula da yaki da malaria ta Najeriya wanda yake Federal Minister of Health take. To muna tattaunawa da har yanzu mu tabbatar da yaushe za ta shigo ba ko kuma nawa za a kawo mana ba. Amma na faɗa miki kamar yadda muka samu na COVID-19 da farko, sannan kuma aka zo ma duk ta ishe mu gaba daya, ta isa kasar gaba daya, ina tabbatar muke cewa mun kowa damuwa da cewa ayi aikin nan na malaria, saboda abu ne wanda yake ana samun sa a cikin jama'a da kuma Hukumar Lafiya matakin farko za ta iya ko kuma bangaren aikin jinya da ma primary health care. Abu ne wanda yake ita malaria za a iya kula da ita a gida, bangaren gida, a matakin gida za a iya kula da ita a matakin asibiti karami, sannan kuma za a iya kula da ita a matakin asibiti babba har zuwa asibitin koyarwa. To amma muna sarin inda za a same ta da wuri a gano da wuri, to lalle cewa matakin gida da kuma matakin asibiti kanana za a yi maganin sa. Kuma babban abun yanzu shine inda aka ce an samu rigakafin nan da kuma kula da wato muhalli, to shine dama ainihin babban maganin rigakafin nan. To insha Allah ba za mu ce gashi lokacin da ta zo ba, amma ba dadewa ba za ta shigo Najeriya. Kuma in ta shigo Najeriya za a ba jama'a. Kuma aka haifi yaro ma da malaria wani lokaci, sannan kuma malaria takan kama ba zancen cewa wai kai dan shekara 1 ne ko dan shekara 2 ko dan shekara 100 ko haka, ba ta da wato boda, ba ta da iyaka wajen shekaru na mutane, ya danganta ga yawan maganin da iso shi. Kamar yadda muka yi na COVID-19 kaga duka zo ai he da muka kasar jama'a kashi hudu, muka fara cewa za a ba front liners wato mutanen da suka fi wato shiga hadarin ta kamuwa ta, kamar ma'aikatan lafiya da kuma irin kamar yan sanda da kuma wuraren da yake kamar prison haka, sannan kuma da mutanen da yake idan ta kama su din za ta fi musu illa kamar masu wato yawan shekaru da kuma masu raunin garkuwar jiki. To haka ita ma wannan in ta zo za mu duba, ya danganta ga yawan ta in ta zo, in za mu duba mu gani sai mu fara da yara da kuma mata masu juna biyu tun da su ne suka fi shiga hadari idan irin wani abu ya auku, kuma aka je kusan ma wato ga rasa rai. To ya danganta, yanzu dai mu zauna mun gama wannan ayyukan ba, amma lallai za mu duba mu ga da yawan ta yake da kuma halin da muke ciki a lokacin. Insha Allah sai za mu tsara mu ga ta yaya za mu fara shi, kuma ta yaya za mu fara bayarwa, kuma mutum nawa za mu fara bayarwa. Duk wannan shirye-shiryen yana kai in Allah ya yarda muna aiki a kansa.
To kai maganar gyaran muhalli, shin akwai wani shiri da kuke yi na hada karfi da karfe da hukumar kula da tsaftar muhalli ta kasa domin ganin cewa an shawo kan al'amarin?
Eh, ai shi idan kace wato lafiya matakin farko wanda ake cewa primary healthcare, ai da matakin farko kaman kowane irin aiki yana da gishikin sa. Kaman gini ne ba za ka yi shi ba sai kana da foundation, ai kuma benaye ne kinga dole a samu pillars kaman abu da wato za ka dora kai, sannan kuma ka zo kai gini, sannan ka zo kai rufi. To primary healthcare dama akwai abin da ke cewa intersectoral collaboration, wanda yake kaman bangare-bangare da ya shafi lafiya. Misali, ai duk maganin da mutum da sha, idan aka ce baka da ruwa, kawai za ka samu lafiya. Kuma shi ne mata da shiga cewa idan mutum da yawa suka je asibiti da matsala, farko ma ruwa za a fara dubawa. To shin gani ruwa yana cikin wannan aiki. Sannan kuma abinci, babu wani kwaya ko wata allura ko wata tiyata da za a maka a duniya da wai za ka samu lafiya kawai ka zauna ba tare da ka ci abinci ba. To shin ga shi ma na cikin wannan aiki. To kuma haka mutum zai so irin a ce makwanci mai kyau, you know, har hanya mai kyau ma da iska mai kyau. Duk wannan bangarori ne wanda yake sun shafi lafiya. To shi fi ta intersectoral collaboration, muna aiki da su gaba daya. Sai dai kuma kin san ba zai yiwu a ce yanzu kamar ni da nke na bangaren lafiya, sannan a zo a ce ai yanzu in share mutane da gota ba. A misali go, ba zai zo ka a ce a dan je gida in ga cewa yaya sun tsaftace gidajensu, a sun yi wani sun yi wani, har ba zai yiwu ba. To shi yasa muke ganin amfanin duba gari. Kuma wannan shine yasa muke ma wato karfafa gwiwan gwamnatocin jihohi da karamin hukumomi su dawo da shirin duba gari. Domin duba garin nan a gaskiya na taimakawa. Lokacin muna yara ne nan tunawa duba garin ya zo, za a je tun daga bayan gari juji a share gota, a share gidaje, har a zo cikin gida a duba randunan mutane, a duba daki, har ma za a zo matsayin ma a duba a ce bute bude baki a ga hakoran sama da kuma irin farce. To irin wannan abubuwan idan ana kula da tsaftar muhalli da jiki, ina tabbatar miki amma malaria kadai ba, cututtuka da yawa masu haduwa masu kawo amai da gudawa wannan duk za a rubuta su. To yawanci duk wannan rashin wannan ayyukan shi ke kawo ainihin wannan cututtukan nan. Kuma kin san malaria, muddin akwai ruwa a kwance, indai za a samu ruwan da ba zai gudana a gida ba, ko da a kwano ne ko da a tire ne, duk wani abu indai za a bar ruwa ya kwana, to fa ba za a rubuta malaria ba. Wannan shi ne yasa za ki ga cewa duk inda ko da a cikin biranen mu inda za ki ga irin gota a buɗe ruwa a kwance, to ya fi malaria. Amma idan kika je wuraren da ake cewa GRA inda gota take rufe, ina tabbatar muke cewa ba malaria. Kuma ba wannan shi ne mamuncin tsakanin mu da kasashen da suka ci gaba, banda ma yanayin sanyin da yake hana sauran rayuwa. A'a, ita kanta ma environment wato muhallin ba zai ba sauran ma idan don babu ruwa a kwance. In ma kwance, in ma akwai, to a gudane ki kuma a rufe yake. To wannan shi ne abin da muke cewa, in fact in ma za a samu ma wannan kadai, ma wasu an je gane mu rigakafi, wannan ma shi ne babu rigakafi ma malaria ma a rayuwa.
Kwanaki mun je America atakan bada tallafi wa Najeriya wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro. Shin wannan rigakafin da za a karba akwai wani tallafi ne ko kuma Najeriya ne za ta karbo rigakafin ta, za ta biya kudaden?
Ai kamar yadda aka yi COVID-19 ko kuma ake cikin COVID-19, akwai mun cewa wato COVAX facility wanda yake wato kaman kungiya ne na su ainihin masu bada taimako irin su Gavi suka hadu, wanda yake in ma wata kasa za ta bada gudunmuwa zuwa wata kasa, to ana so a bi ta wannan kungiyar, ba dan wannan wajen a samu abin da yake coordination, sannan kuma tabbatar da cewa duk abin da aka yi an bi ta hanya ingantacciya kuma an samu abin ingantacce. So shi ma wannan a yanzu dai shirin da ake shine hukumar lafiya ta duniya WHO ita ce take wato bada shugabanci a bangaren wannan abu. Ita ce ne za ta yi ta hado maganin ta kawo in kamfanonin su gama, duk kuma ta san in ma sai za a yi za a san da za a shirya, amma duk ba a je wannan matsayin ba yanzu. Dai ai daga muke wato ana cikin murna, ana dauki ne an samu abin, saboda an jade ana neman abin, kuma ya galla mutane kuma malaria tana daga cikin cututtuka uku manya da suka waje da suka halaka a jama'a a Afirka bayan ka bar irin su amai da gudawa. Ina tabbatar muke cewa malaria tana ciki, saboda haka samun wannan rigakafin na malaria mu a wurin mu babban ci gaba ne kuma babban nasara ce, saboda haka muna nan muna sanar da lokacin da ta zo. Amma lalle a yanzu kam hukumar lafiya ta duniya ita ce za ta tsara cewa wani kasa za a kai, wani yawa za a kai, yaushe za a kai, kuma ya za a yi aikin. Yanzu dai muna nan muna tattaunawa kai ba zo ga wannan conclusion din ba tukun.
To akwai wani shiri da hukumar lafiya matakin farko ta kasa take yi domin ganin ta wayar da kan jama'a game da wannan rigakafi ta zazzabin cizon sauro?
To ai babban aikin mu kenan. Duk wanda dama ya san abin da ake cewa primary healthcare, ai akwai wato ake cewa pillars wato ko ginshiƙai guda takwas, wanda yake wadansu sun maya mai da shi zuwa 11, wasu sama har zuwa 13. Amma dai na farko ginshiƙin farko shine wayar da kan jama'a, ka ba da ilimi. Ina tabbatar muke da cewa wato cututtuka da yawa, in fact akwai ma rahoto da nuna cewa an yi bincike cewa kashi 40 na cututtuka da suke yaduwa cikin jama'a ba iya maganinsu ta hanyar bada ilimi. Ina tabbatar muke musamman cututtukan da suke kawo amai da gudawa, yada bayanai, wayar da kan jama'a, ba da ilimi, babban aikin mu ma kenan a primary healthcare. Idan mutane za su bi wannan ayyuka ko kuma wasu abubuwan da za a faɗa musu wajen shawara, ina tabbatar muke cewa ruwa a mai da gudawa da su suka jira to ko diabetes suna ma dake damun mutane inda mutane suna fahimta kuma suna daukan shawarar likita wajen kula da abinci kaman hawan jini a tabbatar da cewa mutun yana gudun sau abin gishiri da kuma irin rage kiba haka to duk abubuwa ne wanda yake inda zaka bi shawara to zaka samu lafiya akai to wannan shine babban aikin da muke ba ma kawai da saboda zazzabin malaria ba ayyukan da muke yi na primary health care wanda ya shafi kaman rigakafin covid-19 rigakafin yau da kullun da ake yi sannan kuma da wajen kula da wato masu haihuwa da kuma irin masu goyen ciki duka mukan bada abin da ke cewa health education farko in ka je ka asibita wanda fara yi muka shine baka wannan bayanan to wannan bayanan ya kunshi abubuwan da yake shafi yafa wai ya kuma malaria da duk wani cuta wanda yake za ta iya yaduwa a tsakanin jama'a
to yanzu wani jan hankali zaka yi wa jama'a musamman ma al'umman Najeriya danganan irin rigakafin malaria nan ta zo sun karbe da hannu biyu
ita malaria to yadda ake yakinta akwai kune-rukune akwai rukunin da shafi muhalli muke kula da muhallin sai tabbatar da cewa sauro bai samu ma zama ba balle iya da har bai ci ji mutum shi ne rukuni na farko rukuni na biyu shine a sa wani tsaiko tsakanin mutum da sauran shine kaman amfani da gidan sauro da kuma irin amfani da tufa masu dan kauri haka da zai hana sauro huda mutum sai akwai mataki na uku wanda yake ya shafi kaman wato amfani da chemicals wanda ake sa kaman su pesticide kaman su sulfates da sauran irin maganin sauro da ake fesawa wanda yake za a iya yin sa a gida wanda ake cewa indoor spray sannan kuma ana yin sa ta sama wanda yake kaman helicopter haka da yake fesa mutane shin wannan ma shi mataki ne sannan kuma sai mataki wannan na rigakafi to kin gani abubuwa ne kaman guda biyar to yanzu rigakafi diddawa an tan suna nan duk da yake dai ba a bada karfi sosai akan su ba ko kuma a ba sa bada inganci saboda mutane ba sa bada hadin kai to wannan shine wanda yake na karshe kuma shine babba kuma shine wanda yanzu muke sarin zai zo saboda haka abin da muke cewa jama'a shine ai in akwai yadda zaka ka samu lafiyar kanka ba tare da ka sha magani ba to kwanja a ce ka bi wannan hanyar ta fi sauki kuma na san nan zai ba ya ga na kokowa da mutane ba because in kace baka san wata cutar ba saboda haka ba wanda bai san malaria ba zaki ga ma cewa nan jika je chemist ba mutane kusan kowa ma likita ne da mutum ya ji zazzabi da in ciwon gaba sai ya ji ai malaria ta kama ni sai mu je sha magani saboda haka ba ma tunanin ma wani za a je ga wani rigima wajen ya data eh inda har ta shigo na tabbatar da rigubi akai har a samu mutane da yawa an samu an gina karkuwar mutane a bangaren malaria insha Allah
ta masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Kawu Mai Ruwa Bajuga da Sala Muhammad Isa Bajuga da Alhaji Haruna DBY Karmasuwa suka ce to ministocin fadar shugaban ƙasa waɗanda ya naɗa domin su kai shi aiki waɗanda suka yanki takardar tsayawa takarar shugaban ƙasa kun ji dai abinda shugaban ƙasar ya umarce ku da ku ajiye aikin ku nan da ranar Litinin mai zuwa muna fatan kun ji wannan umarni kuma za ku gaggauta sauka domin ku samu damar zuwa yankunan ku da kuka bari ku nemi gafarar su domin neman ƙuri'un su sakon baba gana Alhaji Mutiya wata kal tare da Maryam Miro autar mata wata kal daga jihar Yobe suka ce ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatocin mu na jihohin Jigawa da Yobe tare da hukumar Rayo Kogin Haɗe da Jama'ari akan kafewar da kogin ya fara yi na koma duku riba a Yobe sakamakon toshewar da aka ce wasu masu hannu da shi ne sun yi a yankin Auyo da Elleman toshewar kogin a yanzu haka ya fara janyo wa dimbin manomi mai shinkafa a tsara da fatan wannan kira namu zai isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to Maryam shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis na shiga kungiyar tsaro ta NATO matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine sannan alƙalan kotun kolin Amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau Alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da Roe v. Wade da kuma tauye haƙƙin zubar da ciki a kusan rabin jihohin kasar
To masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta kaya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma engineer mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.